عليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم كمر كل الله سبحانه وتعالى يا ساكي داود موانا رانا da asabar ɗaya ga watan Ramadan 1438 wace ta yi daidai da 27 ga watan Mayu shekara ta 2017 muna nan a cikin yardar Allah da sonsa da nufinsa da agajinsa da taimakonsa a cikin cigaba da tafsirin sura ta 9 a cikin Al-Qur'ani suratu tauba wato suran tuba wannan karatu yana zuwa ma masu saurare ne daga Jami'u Abi Ubaida ibn al-Jarrah babban masallacin Juma'a dake kan titin bypass a cikin garin Kaduna ta Najeriya jiya mun kwana akan aya ta 41 wato ayar da Allah subhanahu wa ta'ala yake umurtan dukkanin wani musulmi idan bukata ta taso aka kira sa domin neman taimako a wurinsa ya bada ransa ya bada dukiyansa ya kuma bada ainihin lokacinsa saboda Allah subhanahu wata'ala ya baka dukiya ne a matsayinka na mai gadi Allah subhanahu wata'ala ya yi ka musulmi ne domin kasar ni'imar da Allah subhanahu wata'ala ya maka sannan Allah ya baka rayuwa ne kuma zai tambaye ka akan abin da ya baka rayuwa shi yasa yace a can wurin inna allaha ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtaluna wa'dan alayhi haqqan fit tawrati wal injili wal qur'an wa man awfa bi 'ahdihi min allah fastabshiru bi bai'ikum alladhi bay'tum bih a don haka yau insha allah zamu tashi kan aya ta 42 wato ayar za ta yi mana bayanin kaɗan daga cikin sifofin munafikai domin mun karanto a can baya a baɗi kenan ko ku ce a bara an karantar da mu cewa wannan sura ta tattara kusan alamomi sama da 25 waɗanda ake iya gane alamomin munafikai da shi daga cikin shi ne misali haifar da ɓanna a cikin sahun musulmi sannan daga ciki shine idan aka nemi su ba da taimako ga addini ba za su taimaka ba sannan idan addinin yayi ninkaya ya daukaka ya samu nasara da tagomashi babu wanda ya kai su jin haushi a duniya to duk mutumin da ya tsinci kansa a cikin ɗaya daga cikin waɗannan alamomi ya koma yayi sulhu tsakaninsa da mahaliccinsa subhanahu wata'ala domin akwai birbishin alama ta alamomin munafinci tattare da shi muna fata Allah subhanahu wata'ala ya mana tsari daga kasantuwan mu wato a cikin munafikai malam bismillah law kana arafa
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim law kana arafan qaridan wa safaran qasidan lattaba'uka بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لقد خرجنا معكم يهلكون أنفسهم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون.
الله سبحانه وتعالى ينامنا بيان جرما دكما فللن جهادي أجكين الدين المسلمين أدوها كشيسة من عقيدة الطحاوية يكيتي و والجهاد ماض وتشي جهادي أبنين من أولي وحزورا أو قيامة سواء da nagartattun bayi ne koko a'a da bayi ne waɗanda yake ba nagartattu ba jihadi dai babu wanda zai ce jihadi babu shi a cikin musulunci sai munafiki sannan duk mutumin da ya ƙaryata jihadi a cikin musulunci wannan ba musulmi bane akwai daga cikin kungiya wacce suke dingina kansu zuwa ga islama suna cewa jihadi yanzu duk mutumin da yayi sama ya saba ma Allah subhanahu wataala domin jihadi ya tsaya ba za a yi shi ba har sai mahdi ya bayyana kenan sai ka tambaye su shin abubuwan da suka gabata lokacin da mahadin bai nan na aikin addini shi wannan aiki ba za a kira shi islama ba kaga wannan fahimta ce gurguwa ya tabbata a cikin sunan abi daud rahmatullahi alai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce jahidul kuffara bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum ku yaki kafirai da dukiyoyinku sannan da jininku da kuma bakunanku waɗannan su ne kafofin da ake iya jihadi idan kana da ƙarfinka yaƙi da jininka kai idan ba ka da ƙarfi da za ka yi da ƙarfinka to ka yi da dukiyarka idan ko ba ka da dukiya ka yi da bakinka ma'ana ka yi farfaganda kamar yadda kai ma ake yi wa addininka Allah subhanahu wa ta'ala ya mana wannan bayanin in yaqafukum yakunu lakum a'da'an wa yabsutu ilaykum aydiyahum wa alsinatahum bisu wa waddu law takfurun don haka mutumin da zai farfaganda yayi bayani da bakinsa domin addini ya samu tagomashi ya ci gaba shi ma yana ɗaya daga cikin mutane waɗanda suka yi jihadi kai ba ma mutumin da zai je yayi jihadi ma misali da kuɗinsa ko da lokacinsa ba mutumin da zai baiwa wanda zai yi jihadi abin da zai yi jihadin to shi ma yayi jihadi domin ya tabbata a cikin Bukhari da Muslim annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa man jahaza ghaziyan faqad ghaza don mutumin da ya tattali wanda ya jihadi shi ma ya jihadi kuma don mutumin da ya ba da abinda mai jihadi zai bari a gidansa domin ya fita jihadin shi ma ya jihadi ashe kenan kun ga jihadi yana da girman matsayi a wurin Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa ya tabbata a cikin sahih annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce man lam yaghzu don mutumin da bai yi jihadi ba wa lam yu'addis nafsahu bi ghaz bai taba zama ya laburta ma kansa yin jihadin ba to falyamut yahudiyan aw nasraniya idan yaso ya mutu ba yahude ko ya mutu ba nasari duk inda yaga dama ya mutu shi yake da matsala a wata riwayar kuma duk mutumin da bai yi jihadi ba bai taba zama ya laburta ma kansa al'amarin jihadi ba mata mitatan jahiliya in ya mutu to yayi mutuwa irin ta jahiliyan farko kaga ashe kenan jihadi yana da matsayi a wurin Allah subhanahu wa ta'ala yana da matsayi a wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi yasa Allah ya ce anan waɗannan mutane suna kawo uzuruka da dama law kana aradan qariba kai da dai ka ce wata ganima ce da za a samu anan kusa da ka ce wani tagomashi ne da kuma romo na duniya wanda za a samu wa safaran qasidan ko ka ce da wata tafiya ce ta kusa lattaba'uka da waɗannan mutane sun bika saboda uzurin da suke kawo wa inna buyutana aura wa ma hiya bi'aura in yuriduna illa firar ya rasulullah gidan mu ba kowa Allah ya ƙaryata su subhanahu wata'ala yace ƙarya suke yi ba wai gidan ba kowa bane ba wani abu suke so ba face suna son su bada bayani suna son su gudu sannan kuma lan yanfa'akum al-firar in farartum min al-maut aw al-qatl wa idhan la tumatta'una illa qalila idan da za ku bada bayan ma ba za ku je a yi jihadin da ku ba gudun nan da kuka yi da kuma hutu da kuke nema ba zai amfanar da ku ba a wurin Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa ya tabbata a cikin sahih yana ɗaya daga cikin manyan zunubai a wurin Allah subhanahu wa ta'ala at-tawalli yawmaz zah mutum ya gudu ya bada baya a lokacin da za a haɗu da maƙiya a lokacin da za a yi fito na fito da waɗanda ba su ƙauna Allah subhanahu wataala. Laifi ne babba. Law kana 'aradan qariba, da dai wata ganima ce a kusa, wa safaran qasidan, koko wata tafiya wacce yake takaitacciya, lattaba'uka, da sun bi ka, walakin sai dai ba'udat alaihim shaqqa, zangon tafiyan yayi musu nisa, saboda suna ganin ba za su iya wannan tafiya zuwa ga yakin Roma ba, suna ganin tafiyan tayi nisa. Wa sayahlifuna billah, da sannu za su rantse maka da Allah, ya rasulullah, law istata'na, wallahi da mun kasance muna iyawa, la kharajna ma'akum, da mun fita wannan yaki tare da ku. Allah ya kareta su, yuhlikuna anfusahum, kawunan su suke halakawa ba su sani ba, wallahu ya'lamu innahum lakadibun, Allah subhanahu wa ta'ala ya san cewa waɗannan mutane maƙaryata ne cikin abin da suke faɗa. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna masa wasu daga cikin munafikai waɗanda suka zo suka yi masa ƙawanya, suna kewaye da shi, suna bashi romo a baka, amma zuciyarsu ba ta tare da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Shi yasa ya masa bayani a can gaba, yana cewa wa mimman hawlakum min al-a'rab munafiquna wa min ahli al-madina maradu 'ala an-nifaq la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum. Akwai daga cikin wasu mutane, daga cikin wato ainihin layuka, daga cikin mutane na Madina, da kuma waɗanda suke kewaye da kai Annabi, wato munafiƙai ne, kuma sun doge akan munafinci. Kuma wannan sunna ce ta Allah subhanahu wataala. Duk Annabin da Allah subhanahu wataala zai aiko, Allah bai taɓa aiko shi ya sanya kowa ya bisa ba, a'a, sai an samu mutum jinsi irin uku suna tattafe da koma wani irin Annabi ne Allah ya aiko subhanahu wataala. Akwai waɗanda suna tare da shi, suna tare da da'awa, za su ba da jininsu da lokacinsu da ƙarfinsu da kuɗinsu da gudunmawarsu. Akwai waɗanda kuma ‘yan ba ruwanmu ne, in dai ta yi ruwa rijiya, in kuma ta yi tsami ko wari salga. Akwai kuma waɗanda su za su yaƙi da'awar ka'in da na'in, duk inda za su yi wurin ganin sun yi zaizayi da'awar, sun mata zaban ƙasa za su yi. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya fuskanci irin waɗannan mutane a lokacinsa. Don haka su ne in za a fita jihadi ce, a'a, saboda suna tunanin ba za su sami wani abu ba, yaya zan kai in ba da kaina a inda ni ba zan ƙaru ba, sai dai a ƙaru da ni. Don haka sai su dinga tallata ma junansu, yaya labarin jihadi za ka fita, a'a, ina da uzuri, yaya labarin jihadi za ka fita, ina da uzuri. Irin wannan ya tabbata a cikin Bukhari da Muslim. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wata rana ya ga sallar isha'i, sallah da yake tana ɗaya daga cikin sallola guda biyu masu nauyi akan munafiki, sallar asuba sai kuma sallar isha'i, sai ya ga mutane ba su halattar sallah. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce, wallahi laqad hamamtu, da ni na yi kuduri in sanya wani mutum ya jagoranci sallah, sannan in bi gida-gida na waɗannan mutane da ba su halatto wa sallan isha'i cikin jama'a, in banka ma gidajensu wuta ya kone ƙurmus. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai yake cewa, law ya'lamu ahaduhum, da wani mutum daga cikinsu ya san, annahu yajidu azman saminan, ya san zai samu wani ɓargo mai mai ƙwarai da gaske, aw mirmataini hasanatai, koko ya san cewa zai samu kofatan saniya koko kofatan ainihin tinkiya, la shahidal isha, da na tabbata cewa waɗannan mutanen da sun halarci sallar isha'i. Ashe kenan, yana ɗaya daga cikin alamar da ake gane munafiki, shi har kullum ba zai bada ba sai dai nemi a bashi, ba zai taimaki addinin ba sai dai yayi kokarin tsatsufa daga cikin addinin. Don mutumin da ka san shi da irin wannan sifa, yana daga cikin alamomi wanda ake gane munafiki da shi. To gashi nan Allah subhanahu wa ta'ala, bayan waɗannan mutane sun zo sun gabatar da uzurorinsu, sun zo sun faɗi ƙarya, Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya dinga yi masu uzuri. Don mutumin da ya kawo uzuri ya ce ba zan samu halatta ba, ya ce je ka zauna, ba zan samu halatta ba, ya ce je ka zauna, ya faɗi a kanka. Allah subhanahu wa ta'ala afa Allahu anka, gashi nan
afa Allahu anka lima abinta lahum hatta yatabayyana laka alladhina sadaqu wa ta'lama al-kadhibin.
Wannan aya tana da dalilin sauka kamar yadda Ibn Jarir at-Tabari ya rawaito rahmatullahi alayhi, daga Mujahid radiyallahu anhu yana cewa wasu gungun mutane daga cikin gumaguman munafikai sun zo sun zauna sai sashi suna ce da sashi ista'zinu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuje ku nemi izinin annabi tsira da amincin Allah tabbata gare shi fa in adina lakum faq'udu idan annabi ya so ya ga dama ya ba ku izini yake ku zauna wa illam ya'zan lakum faq'udu imma bai ba ku umurni da zama ba ku zaman bi ma'ana in yake ku zauna ku zauna imma yake bai ba ku izini ba sai kun fita jihadi ku rabu da shi ku zaman ku kawai sai wadannan aya wannan aya sai ta sauka suna zuwa suna kawo uzuri wannan ya shigo yace ba ni da uzuri wannan yace ina da uzuri wannan yace ba zan samu halatta ba annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai yana ta musu uzuri duk wanda ya kawo uzuri sai a anshi uzurin sa duk wanda ya kawo sai a ansa sai Allah subhanahu wa ta'ala ya tsawata masa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace afa Allahu ank Allah ya maka rangwame yayi maka afuwa ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam lima adinta lahum menene yasa kai ma waɗannan mutane izini kace su zauna a gida hatta ya tabayyana laka allazina sadaqu mai yasa ba za ka bari har ka gane su wane ne masu gaskiya daga cikin waɗannan mutane ba wata alamal kadibin sannan ka gane su wane ne masu ƙarya ashe da wannan aya muke iya gane cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bai san gaibi ba saboda mai gaskiya ya zo ya faɗi uzurin sa ya ce ka zauna wanda yazo da ƙarya ma ya faɗi uzurin sa ya ce ka zauna amma sai Allah subhanahu wa ta'ala ya tsawata masa Allah ya maka rangwame ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam menene yasa kai wa mutanen nan izini kace su zauna me yasa ba za ka bari ba kace kar su tafi koko kowa ya fita har sai ka gane su wane ne na gaskiya sannan ka gane su wane ne makareta kaga ashe kenan da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya san gaibi idan ba a sanar da shi ba don mutumin da yazo da ƙarya zai ce kai ba uzurinka na gaskiya bane sai ka fita jihadi mutumin da yazo da uzurin gaskiya ce eh kai na san kana da uzuri kaza kai zaman ka amma da wanda yazo da gaskiya da wanda yazo da ƙarya annabi sai ce to duk ku je ku zauna sallallahu alaihi wa alihi wa sallam irin wannan ya faru a qissatul li'an kamar da ya faru a cikin abin da yazo a cikin Bukhari da Muslim rahmatullahi alaihima wata rana sahabbai sun zauna suna hira sai wani mutum yace da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya rasulullah wai shin menene kake ganin makomar wani mutum daga cikin mu wanda zai koma ya samu wani mutum da matarsa a cikin gidansa a ɗakin sa akan katifarsa yana lalata da matar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bai yi magana ba sai aka watsi bayan an watsi shi wannan mutum da yake tambaya gobe washe gari sai ya sheko a guje yace ya rasulullahi wannan abu da na tambaye ka a jiya yau ya faru da ni a cikin gidana annabi sai ka zo da matan sallallahu alaihi wasallam aka kira ta shi ya faɗi na saba'atin matar tace a'a ya rasulullahi ba haka aka yi ba aka ce to za a yi rantsuwa kowanne daga cikin ku zai kira ma kansa fishin Allah da kuma la'anarsa duk suka yadda haka abinda nake so in nuna annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ya san gaibi da sai ce a'a kada ku rantse ke wannan al'amari ya faru koko a'a yace ba a buƙatar rantsuwa kai wannan magana da kazo da ita ba gaskiya bace amma shi ya tsaya ita ma ta tsaya ta kira ma kanta fishin Allah shi kuma ya kira ma kansa la'anar Allah subhanahu wataala annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya raba aure tsakanin su don dama idan aka yi li'ani ya haramta waɗannan mutane su sake auratayya tsakanin su koda su kadai suka rage a duniya amma abinda nake son faɗa shine annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bayan ya raba aure tsakanin su sai ya ce to kuje Allah subhanahu wa ta'ala cikin ku ya san mai gaskiya kuma ya san makareci a cikin ku ashe kenan kaga da ya san gaibi da ba za a kai ga wannan rantsuwa ba zai yi bayani kamar yadda anan mutane suke ta zuwa masa da uzuri wannan ya kawo wannan ya kawo kuma ya anshi na gaskiya kuma ya anshi uzurin mai ƙarya Allah ce ba haka ya kamata kai ba da dukkanin su ka tarkata ka ce kowa sai ya fita jihadi domin ka gane wane ne mai gaskiya daga cikin mutanen nan sannan wane ne wanda yake kawo maka uzuri wanda yake ba na gaskiya ba ina fata muna fahimta Amr ibn Maimun ya ce radiyallahu anhu abubuwa guda biyu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya aikata su sai Allah ya tsawata masa subhanahu wa ta'ala. Abu na farko shine wannan ya anshi uzuri daga mutane da gaskiya da wanda ba gaskiya ba, Allah ya ce ba haka zaka yi ba. Sannan abu na biyu shine a lokacin da ya fifita an san diyya a wurin waɗannan mutane da aka kama lokacin Badr, a lokacin da aka yi yakin Badr annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya nemi shawaran sahabbai, ashiru alayya ayyuhan nas, ku bani shawaran abinda kuke ga za a yi da waɗannan mutane. Umar dan Khattab radiyallahu anhu yace abinda ni nake gani ya Rasulullah, kowanne daga cikin mu anan yana da makusanci, ka umurce shi ya kashe makusancinsa. Abu Bakr as-Siddiq yace a radiyallahu anhu ya Rasulullah abinda ni nake gani ya kamata ka anshi fansa a wurin mutanen nan su karantar da jama'an mu tsawon shekara 10, don mutumin da yayi wannan sai a yanta shi ya zanto shi kenan ya fita daga cikin kangin bauta. Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya anshi shawara Abu Bakar radiyallahu an ya ansa, sai aya ta sauka ma kana li nabiyyin an yakuna lahu asra hatta yuskina fil ard turiduna arada ad-dunya wallahu yurid al-akhirah, wato bayyuwa ga wani annabi da Allah subhanahu wa ta'ala zai aiko ya anshi fansa a wurin wasu mutane bayan yaki, sai ya shatatar da jininsu domin ya gurguri tsakuwa domin aya ta ji tsoro. Amma tunda kai haka nan gaba ya Rasulullahi in abu ya faru irin haka ba fidiya zaka ansa ba, innama ya kamata ka tsorata mutanen nan, domin idan ka tsorata su babu wani mutum wanda zai sake tunanin bari ya zo ya yaki da kai a nan gaba. Don haka Amr ibn Maimun radiyallahu an yace waɗannan ababe guda biyu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi Allah subhanahu wa ta'ala ya tsawata masa. Akwai daga cikin malamai waɗanda suke ganin abubuwan sun kai guda uku, kamar yadda yazo a cikin suratu Abasa a lokacin da Abdullah ibn Ummi Maktum yazo, shi wannan mutum radiyallahu an yana ɗaya daga cikin masu kira mu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ya zo wurinsa yana neman ainihin istifsari, wato gane wasu abubuwa. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya dan jinkirtar da shi, domin kwaɗayinsa waɗannan manyan mutane daga cikin Qurayshawa, idan Allah zai so su shiryu to waɗanda suke ƙarƙashinsu na mabiya da talakawa su ma za su shigo musulunci gaba ɗaya. Annabi sai dan jinkirtar da shi alaihi wasallam ya fuskanci waɗannan mutane, sai aya ta sauka Allah ya tsawata masa abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu adh-dhikra amma man istaghna fa'anta lahu tasadda wa ma 'alayka alla yazzakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa'anta 'anhu talaha. Har zuwa ƙarshen waɗannan ayoyi, to wasu malamai suna ganin waɗannan ababe guda uku sune wanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi Allah subhanahu wata'ala ya tsawata masa. Sannan anan akwai wani adabi da Allah subhanahu wata'ala yake karantar da al'umma, idan mutum yayi laifi jama'a ba tsi ne masa ake yi ba, ba sharansa ake ba, ba aibanta sa ake ba, ba kuma tozarta shi ake ko a wulakanta shi ba, a addu'a ake masa da neman shari'a. Misali kamar ɗanka ne saba maka, ba tsi ne masa albarka za ka yi ba, saboda idan ka tsi ne masa albarka to da can yana kangare, domin kangarar ta sa ka tsi ne masa albarka, to tsinuwarka na iya sawa ya kangare ya buwayi al'umma, ba haka za ka yi ba. Yanzu wani kai aikin da ka aikata kenan Allah ya shirya min kai, yanzu kai baka ji kunya ba Allah ya so ni rahama ya tausaya min akan ka, ire-iren waɗannan addu'o'i irin wannan na gansa a Saudiya, za ka ga mutum ya yi laifi ya ce hadakallah Allah ya shirye ka, ba kai ne kai kaza kai kaza ba, rahimakallah Allah ya maka rahama, ba kai ne kai kaza kai kaza ba, afa Allahu anka Allah ya maka afuwa, shin wai ba kai ne kai kaza kai kaza ba, to kaga fada ce ake masa, amma kuma at the same time ana roƙa masa Allah subhanahu wataala. A don haka idan Allah ya so shi da rahama, waɗannan addu'o'i da ake masa sai ya samu rahamar Allah, ya samu afuwarsa, wabittali kuma ya kasance daga cikin masu shari'a. Amma mu ba haka muke ba, kaga adabin Qur'ani sai da ya gabatar da afuwar, afa Allahu anka ya Rasulullahi baka laifi, kai baka daga cikin masu laifi, domin a can ya ce inna fatahna laka fat'an mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima, baka cikin masu laifi, amma wannan tsawa da za a yi maka Allah ya riga ya yafe maka. To wannan shine adabin da ya kamata mu dauka. Amma kaga wai mahaifi ko mahaifiya wai barazana yake wai da bakin sa wallahi zan tsine maka ka shiga duniya wallahi zan la'ance ka gabi duniya ah to in yayi bi duniya malam wane ne ya asara babu wanda ya asara sai kai saboda al'umma za su kyare sa bayan sun kyare shi kuma kai in ka kwanta dama ba za ka samu mai maka addu'a ba saboda misali yaron da kai ma baki ya koma shan fakalin da banalin da afrolin da totolin misali da irin dangin waɗannan ababe kana da tsammanin idan ka kwanta dama zai samu lokaci ya ce rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira ba za ka samu ba ashe kenan barazana da cewa zan tsine maka shiga duniya wallahi zan maka baki wannan duk bai tashi ba domin ya tabbata a cikin sunan da sahiha kai hatta dabbar da mutum ke hawa ba daidai bane mata baki misali kana hawa mota ko mashin ko keke misali ko ma menene ko ko a'a jaki ne kake da shi ko ko doki ko alfadari ba daidai bane kace kai wannan inanniyar dabba ba daidai bane saboda idan Allah subhanahu wataala ya anshi bakinka akan la'antar wannan dabba sai ta daura maka wahalar da kai innan babu mai tsamar da kai a cikin wahalar sai Allah subhanahu wataala don haka duk yadda rai ya bace a dauki irin wannan adabin na Qur'ani kai dai Allah ya shirya min kai Allah ya sa ka da halinka ya daure a haka kai dai Allah ya tausaya maka domin ni ina fafutuka ina raye in ba na nan yaya za ka yi ire-iren waɗannan maganganu shi ne ya kamata iyaye su dinga gaya ma yara amma ba kakkan san maganganu ba na'am
la yastahzinuka alladhina yu'minuna billahi wal yawmil akhir an yujadilu bi amwalihim wa anfusihim wallahu alimun bil muttaqin
Allah subhanahu wa ta'ala yana mana bayanin sifa daga cikin sifofin mu'minai la yasta'dinuka alladhina yu'minuna billahi wal yawmil akhir wadanda suka yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala da rana ta karshe ba za su nemi izinin ka ba an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim akan wai su yi jihadi da dukiyarsu da kuma rayukansu ba ba za su nemi izinin ka ba ma'ana ba za su ce kai musu izini su koma gidajensu su yi zamansu su bakka kai yaki ba domin Allah subhanahu wataala ya musu bayani a ayoyi da yawa ma kana li ahli almadinati wa man hawlahum min al-a'rab an yatakhallafu 'an rasulillah wa la yarghabu bi anfusihim 'an nafs ba zai kyautu ba bai dace ba bai yiwuwa ga mutanen Madina da waɗanda suke kewayensu a ce su tasa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a gaba ya fita jihadi sannan su koma su yi zamansu a cikin gidajensu ba zai kyautu ba su tasa annabi alaihi salatu wassalam idan mutuwa sai su ce kai je ka mutu mu muna nan a zaune a cikin gidajenmu wannan bai kyautu ga mutanen Madina ba don haka Allah subhanahu wataala ya tsawatar musu ya kwadaitar da su akan jihadi a don haka sai bayanin kadan daga cikin sifofin mu'minai la yasta'dinuka alladhina yu'minuna billahi wal yawmil akhir wadanda suka yi imani da Allah subhanahu wataala da rana ta karshe ba za su taba neman izinin ka akan kai ka tafi yaki su koma gidajensu zaman su ba an yujahidu bi amwalihim su yi jihadi da dukiyoyinsu wa anfusihim da kuma rayukansu ba wallahu alimun bil muttaqin Allah masani ne kwarai ga masu jin tsoron sa subhanahu wataala a don haka daga cikin masu jin tsoron sa sune waɗanda inda ka tafi din nan za su bi ka duk inda ka sanya kafafu suna tare da kai abinda girma kwarai a wurin su koma su tura ka yaki sannan su ce kai musu izini ka koma ka zauna wannan yana ɗaya daga cikin sifan munafikai za a yi yaki ana neman gangami ga abu ya taso amma su ce wallahi muna da uzuri kaza ba za mu iya kaza ba babu kaza to ba ma jihadi a yau ba yanzu idan ka koma ga al'amarin da ya shafi addini yana ɗaya daga cikin abin da ake gane munafiki da shi idan al'amarin addinin ya taso ba zai yi ba amma shi har kullun hangensa yaya za a yi ya tsayaci daga cikin wannan addini wannan alama ce ta munafiki saboda mumini sahihin mumini wanda ya yarda da Allah subhanahu wataala yayi imani da rana ta karshe har kullun tunaninsa yaya za a yi wannan addini a cikkida shi ya koma ya hau sama ya kai inda bai kai ba wannan shine tunanin mumini na gari amma ka koma kana da tunanin cewa a'a kai din nan ba za ka bada ba kai ba za a yi da kai ba a'a su je su yi magani misali ai ma ga yadda za a yi ai mu idan ba mu shiga ba za a yi da mu ba wannan yana ɗaya daga cikin tunani irin na munafikai don haka duk mutumin da ya samu kansa daga irin wannan birbishi ya nemi taimakon Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ya raba shi da irin wannan aiki. Saboda addinin nan da son mai so da kin mai ki da yaddan mai yadda, Allah ya yi alkawarin addinin nan ba zai sauka ba. Ashe ko tunda addini ba zai sauka ba, kaga abinda ya fi kyautuwa dukkanin musulmai gaba ɗaya su tattaru su ɗaga wannan addinin har sai an kai shi inda Allah subhanahu wa ta'ala yake nufi, ko kuma kai abinda za ka iya. Domin ba dukkan aiki ba ne kake iya farawa kuma ka gama shi. Akwai aikin da za ka fara ka gama, akwai aikin da za ka fara wani ya gama. To sai kai iya abin da kake iyawa, wani kuma idan ya zo sai ya ɗaura daga inda kai kuma ka tsaya. Wannan shi ne tunanin mumini na gari.
Na'am. يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون.
الله سبحانه وتعالى سيمنا بيان صفر منافقين أنا bayan ya ce waɗanda suka yi imani da Allah da rana ta ƙarshe ba za su taɓa neman hanzari akan kai ka tafi ka yi jihadi su koma su yi zamansu ba, to sai mana bayani anan subhanahu wa ta'ala, innama yasta'dhinuka alladhina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir, kawai waɗanda za su nemi izinin ka wurin zama da sharholiya da shantakewa su ne waɗanda ba su yi imani da Allah ba subhanahu wa ta'ala, ba su yi imani da rana ta ƙarshe ba. Wartabat qulubuhum, sannan zukatansu tai tantama akan ingancin annabcinka da kuma ingancin wannan addini naka. Fahum fi raibihim yataraddadun, adon haka a cikin tantamansu da shakku da kokwanto suke kai komo. Su dai ba su gaskata addinin ba, ba su kuma ce ƙarya ba ne ba, su ba su daga addinin ba, su ba su dakushe addinin ba, su ba su ce muna yi ba, ba su kuma ce ba ma yi ba, su ba su ce a zo a tafi ba, su ba su ce mu ba za mu tafi ba. Hakan nan tsakankanin gaba da baya su jefa kafar dama su dawo da ta hagu, su gabatar da ta hagu sannan su jeho ta dama. Hakan nan suke ainihin terere tsakanin gaskatawa da kuma karyatawa. Wannan sifa ce bayyananniya daga cikin sifofin munafikai. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala ya masa bayanin irin waɗannan mutane, domin wannan aya tana wato tun daga can inda muka karanto zuwa wata gaba da zamu kai, tana da dalilin da yasa waɗannan ayoyi suka sauka. Akwai wani mutum ana kiran shi Al-Jadd ibn Qais, wato a lokacin da za a yi bai'atu abinnan bai'atu Ridwan, abinnan wacce take cikin suratul Fatih, can da Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubay'unaka tahta ash-shajara. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah yana cewa mutum 1400 don mutumin da ya halacci karkashin wannan bishiyan yayi mubaya'a sai mutum daya tak, shine Al-Jadd ibn Qais, shi wannan munafiki ne, shi ya san munafiki ne, mutane ma sun san munafiki ne, kowa ma dake cikin garin Madina ya san cewa Al-Jadd ibn Qais wannan daya ne daga cikin munafikai. A don haka Allah subhanahu wa ta'ala sai yake mana bayanin irin waɗannan mutane, Jadd ibn Qais da abinnan Abdullah ibn Ubay ibn Salul da Rifa'a ibn Tabut da Aus ibn Qaybi, duka waɗannan gawurtattun munafikai ne a cikin al'umman musulmai. Duk abinda za a kulla a cikin al'umman musulmai sai sun warware shi, sannan abinda za a warware cikin al'umman musulmi sai sun kulla shi. Duk yadda za a yi addini ya samu tasgaro da matsala da tangarda, waɗannan mutanen sai ka samu sai sun kasance sun bada goyon baya. A don haka lokacin da aka zo ana mubaya'a, kowa ya bada hannunsa cewa ya Rasulullahi bakin rai bakin fama, ni dai idan na dawo, to in dai ka ga na dawo abinda muka fita nema ya samu, idan ko abinda muka fita nema bai samu ba, ya Rasulullahi ni na gwammace a ɗauko gawata a kai ma iyalina. Kowa na mubaya'a amma shi ya zaman sa kawai, saboda shi munafiki ne, ya san shi munafiki ne, kuma kowa ya san munafikai ne. To wannan ayoyi da su ne ake magana. Sannan kuma abinda ya sa ɗin su suka ɗauki munafinci ya kace musu, wato ya kasance musu gadar hawa ko ko tsanin hawa, domin ba su san mahimmancin jihadi ba, ko ko a'a sun sani ɗin amma kuma saboda ƙin Allah subhanahu wa ta'ala da yi wa addinin zagon ƙasa ya zanto suka ɗauki abin ba a bakin komai ba. Ayoyi da yawa Allah subhanahu wa ta'ala ya mana bayanin mahimmancin jihadi, كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم ونظر إن كجياتي أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير ونظر إن كجياتي قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره أدونا كسهو نفرقو دك كما سؤولا الله سنسا جرما ودنا آيوي سنسا مهما ودنا آيوي أدونا كسهو بداو ستبنيما إذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكن سكوما أتفياكي سو سكوما سيزوان سبا بداو في ونن با saboda Allah subhanahu wataala ya kira hankulan su ya tsawata musu suna tsoro irin waɗannan ayoyin kada a same su da birbishin wata alama daga cikin alamomin munafikai Allah yana cewa ya ayyuhal ladina amanu man yartadda minkum an dinihi fa sawfa yati Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna azillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im dhalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu wasi'un 'alim in ka ga dama kace ba za ka yi addinin ba ba za ka bi manzon Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah subhanahu wa ta'ala zai zo da wasu mutane wadanda ba irin ku ba mutanen nan suna bibiyan mu'minai suna masu taushi ga mu'minai masu kaushi da tsauri ga kafirai suna ba da dukiyansu da lokacinsu da jininsu wurin yakan duk abinda ba musulunci ba sannan ba su tsoron zargin mai zargi wurin daukaka karmar Allah subhanahu wataala to waɗannan mu'minai sun san irin waɗannan ayoyi sun san muhimmancin waɗannan ayoyi a don haka shi yasa su ba za su yi ƙasa a gwiwa ba ba za su zauna su nemi izinin annabi ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akan aje ay yaki su koma su zaman su ba za su yi wannan aiki ba in ka kalla ko ba ma jihadi ba halin da ake ciki na al'umma a yau zaka samu kadan ne yake fita daga cikin alamomin munafikan nan guda biyu domin nau'in munafinci gida guda biyu ne akwai nifaqun amali akwai nifaqun aqdi akwai munafinci na ainihin mu'amala munafinci na mu'amala shine zuciyarka ba ta san mutum amma kullun ka gansa zaka bude masa hakora kaman kwalin siga wai da sunan cewa kana kaunansa wai shine naka ai wani Allah ya kara girma Allah ya kara daukaka da matsayi amma wa ma tukhfi suduruhum akbar abinda zuciyar take koyewa yafi abinda bakin ya bayyana wannan ana kiran shi nifaq amali munafinci na mu'amala idan daukaka ta sami wani din nan baka so idan kaga ya kama hanyar ci gaba kana kokarin dakushewa wannan baya fitar da mutum a cikin musulunci amma yakan rage masa karsashi da kuma nauyin aiki a cikin ma'auninsa sannan akwai nifaqun aqdi wato nifaqi munafinci na ainihin aqida wannan duk mutumin da ya tsinci kansa a cikin wannan munafiki malamai sun yi ittifaqin ba musulmi bane yaya yake shine idan daukaka ta samu musulunci kana jin haushi idan kuma hazima ya zanto an karya musulmai an wulakanta su an yi galaba akan su babu wanda ya kai ka jin dadi da farin ciki sai haba su ma an gaya musu ai laifin su kenan matsayin su kenan koko a'a kai ne kake kokari ka shimfida yadda za a yi a imma musulunci da musulmai duk mutumin da ya tsinci kansa a cikin wannan nau'i to wannan ba musulmi bane ko da ya yi ikirari ya yi sallah ya yi azumi ya yi zakka ya yi hajji ya hau ka'aba ya sha zamzam ya sa ihrami wannan ba musulmi bane saboda addini ya riga ya yi bayani abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum kar ku kawo wani uzuri ko daga kun kafirta bayan kun yi imani ya tabbata a cikin hadisi sahiha hadisin ainihin mu'az ibn jabal wanda imamu tirmidhi ya rawaito annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa rasul amri al-islam ainihin kan al'amari shine musulunci duk abinda mutum zai yi in bai kasance musulmi ba to wannan ba shi da lada a cikin aikin sa wa amuduhu salah sannan ginshikin musulunci wato ko kuma ginshikin al'amari shine sallah don mutumin da ya zanto baya sallah wannan ana jiye masa tsoro fadawa cikin fishin Allah ko kuma azabar Allah. Abu na uku, wazirwatu sinanihim jihad, kololuwan tororuwan al'amari, wato shine jihad. Ashe kenan kun ga musulunci bai cika ya kammalu matukar ba ai wannan jihadi ba. Amma abinda muke gani a yau nan da can, wannan ba za a kira shi jihadi ba, hayaniya ce kawai ta iska anguwa. Jihadi dole a samu shugaba, dole a samu tsari, yana da dokoki, yana da ainihin sharuɗansa. Sharuɗa shine ku kira mutane zuwa ga musulunci su ce ba za su yi ba, sai ku ce to kun ajiye dariba, bi ma'ana akwai harajin da za a sanya wanda za ku dinga bamu. Shi ko hikimar haka shine mu mun aminta kuma kun aminta. Idan kuna biyan mu haraji, kun tabbata cewa ba za mu fada maku ba. Idan wani makiyi ya fado, za mu hada kai mu da ku mu yaƙe shi. Shine amfanin wannan ainihin haraji. In suka ce a'a, ba za mu yi musulunci ba, ba za mu ba da wannan harajin ba, to shikenan sai a hada al'umman musulmi a je a fada musu da yaƙi. Domin abinda yasa za a fada masu, mu din nan ba mu aminta da rayuwanmu da dukiyoyinmu ba. Saboda inda kun yi musulunci, mun san kuna cikin mu. Idan da kun ba mu haraji, mun san ba za ku yaƙe mu ba. Amma ba ku yi musulunci ba, ba ku ba mu haraji ba, don haka mu ba za mu amince ma rayuwanmu da matanmu da ƴaƴayenmu da dukiyarmu gare ku ba. Wannan shine dalilin da yasa a je a yi jihadi. Amma ka tasawa mutumin da bai ji ba bai gani ba, ka fashe shagonsa, ka ɗauki kayayyakinsa, wai ka ce ka kwashi gani ma, a'a, wannan ba jihadi ba ne. Sannan irin wannan abu akwai Hausawa suna kiran wanda ya yi wannan aiki da wani abu. Mutumin da zai fasa wani wuri ko ya tsallaka wani wuri ya ɗauki abin da ba nasa ba, Hausawa kuna kiran shi da wani suna, ya kuke cewa da shi? Ban ji ba? To shi ne aikin da wannan ya yi. Ana fahimta? Kai bal hasali ka tasamma mutum ma ka kashe shi ma akwai hadari. Domin ya tabbata a cikin Bukhari, annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa man qatala mu'ahadan lam yura ra'ihatal janna, don mutumin da ya kashe kafirin amana ba zai dandani dandanan kanshin aljanna ba. Kaji ba, kafirin amana, to ina kake tsammani ga musulmi wanda zaka ta sama a kashe sa? A don haka jihadi babi ne wacce yake ba za a kulle ta ba har sai duniya ta tashi. Ya tabbata har wa yau daga cikin fallalolin jihadi a cikin Bukhari da Muslim rahmatullahi alayhima, annabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ya ce inna fil jannati lami'ata daraja, a cikin aljanna akwai matsayi daraja guda 100, ma baina darajatin wa daraja, tsakanin wannan daraja da wancan kama baina as-sama'i wal ard, kaman abin da ke tsakanin sammai ne da ƙasa. A'addaha Allahu lil mujahidina fi sabil, wannan matsayi ba na kowa bane, Allah subhanahu wata'ala ya tanadan ma waɗanda suka yi jihadi ne cikin neman yardan Allah subhanahu wata'ala. A cikin nan kaga jihadi wani abu ne babba. Sannan har kullun ka gane duk sanda Qur'ani zai yi maganan jihadi, zai ce wajahidu fi sabilihi, ku yi jihadi cikin hanyar Allah subhanahu wata'ala. Kenan wannan qaidin sabilihi, hanyarsa, da zaka je ka fada kai jihadi dan wani abu daban ko wata hanya can daban, wannan ba za a kira shi jihadi ba. Misali ka tasamma mutane suna zaune a masallaci ka sa bom, ka ce kai jihadi, ba kai jihadi ba. Ka je kasuwa mutane suna kai komo suna nema cikin taskar Allah subhanahu wataala, ka dana musu bom, ka ce kai jihadi, wannan ba jihadi bane. Ka je makaranta mutane suna zaune suna karatu, ka dana musu bom, ka ce kai jihadi, wannan ba jihadi bane. Ka rungumi bom, ka rike mutum katakam, kun mutu tare kun watse, wannan ba jihadi bane. Duk mutumin da ya irin wannan ya kashe kansa. Sannan kuma ya tabbata a cikin sahihan hadisi, annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce duk mutumin da ya sha wani abu ya kashe kansa, to za a dinga masa azaba da irin abin da ya kashe kansa ran alqiyam. A don haka shi sa zaka ji an ce wajahidu fi sabilihi, ku yi jihadi cikin hanyar Allah subhanahu wataala. Duk hanyar da ba tasa bane, wannan ba za a kira shi jihadi ba. Ina fata muna fahimta. Haka kuma ya tabbata a cikin Bukhari rahmatullahi alayhi, annabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yana cewa man barrat qadamahu fi sabilillah haramahu Allahu ala an-nar, don mutumin da kafafuwarsa suka yi dauda suka yi kura cikin neman yardan Allah subhanahu wataala, Allah zai haramta jikin wannan bawa wa wuta. Wato shi ba dan wuta bane, wutar ma ba tasa bane. amma fa yanzanto za su yi kura ne saboda neman yardan Allah subhanahu wataala. Haka kuma ya tabbata a cikin Muslim rahimahullah, annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa ribatu yawmin wa laylatin fi sabilillah khairun min siyam shahrin wa qiyam. Zaman daku naini daya da dare daya, wato a toshe wata kafa wacce ake da tsammanin makiya za su kawo samame ta wannan anya, a zauna a tara wannan kafa kawai. Zaman nan da za a yi, annabi yace yafi azumin wata daya da kuma tsayuwan dare na wannan azumi. Ashe kenan kun ga jihadi abu ne babba. Wa immata, idan da wannan mutum zai mutu a wannan wuri da ake zaman dako ake tara wata kafa, ujri alayhi amaluhu alladhi kana ya'malu, ayyukan da ya kasance yana aiwatarwa na alkhairi a duniya, Allah subhanahu wa ta'ala ba zai dakatar da wannan aiki ba, za a ci gaba da bashi ladan aikin nan da yake aiwatarwa. Wa ujri alayhi rizqu, sannan za a gudanar masa da arzikin sa da yake gudanarwa a nan duniya. Wa umina alfatan, sannan za a amintar da shi fitinan kabari, za a amintar da shi fitina ta tashin alqiyama ra alqiyama. Ashe kenan kun ga jihadi wani abu ne mai girma. Ya tabbata a cikin Tirmidhi rahimahullah hadithin Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma falalan ainihin jihadi, annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce ainani la tamassuhum an-nar, wato akwai idanu guda biyu wuta haramun ne gare ta ta kona waɗannan idanu guda biyu. Ainun bakat fi sabilillah, idanun da tai kuka saboda neman yardan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ainun batat tahrusu fi sabilillah, da kuma idanun da ya tsaya bai yi bacci ba, yana zaman dako domin ya kare wata kafa wanda yake da tunanin za a iya faɗo ma musulmi ta wannan kafa. Idanu wannan guda biyu, annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa waɗannan idanu Allah subhanahu wa ta'ala bai yi alƙawarin ya kona su ba. Kana ya tabbata daga cikin falalan jihadi, hadisin da ya tabbata a cikin Bukhari da Muslim, annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wani mutum ya zo yake tambayansa, ya ce ya Rasulallah ina so ka bani labarin wani aiki wanda ya fi jihadi. Annabi ya kalle shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce innaka la tastati'u, ba za ka iya wannan aiki ba. Ya ce a'a, ka bani labarin aikin da ya daren ma jihadi. Annabi ya ce ba za ka iya ba. Ya matsa, sai annabi ya ce da shi sallallahu alaihi wa sallam hal tastati'u idha kharaja al-mujahid, shin za ka iya idan mai jihadi ya fita, an tasuma fala tuftir, ka dauki azumi ba za ka aje ba, wa taquma fala taftur, ya zanto kana qiyamul layli ba za ka tsahirta ba. Qala, sai mutum ya ce la ya Rasulullahi ba zan iya ba. Qala, sai annabi ya ce sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa zalika alladhi ya'dilu jihad, idan da za ka iya wannan aikin ka dauki azumi, tsawon fitan mai jihadi har ya dawo ba za ka aje azumin ba sai in ya dawo. Bi ma'ana, in ya fita wata biyu ne ko uku kai kana nan rike da bakinka da azumi, sai ran da ya dawo za ka aje, sannan ka dinga qiyamul layli sai san da ya dawo za ka daina. Idan za ka iya wannan aiki, to wannan aiki shi ne aikin da ya daren ma jihadi. Ashe kenan kun ga jihadi al'amari ne babba. Sannan jihadi ba lallai sai jihadin takobi ba, a'a, jihadun nafs, kai kanka ka yaki kanka. Misali, ya za ka yaki kanka? Ka kasance mutum ne mai yawan sabon Allah subhanahu wa ta'ala, ka yaki kanka, Allah ya taimake ka a kan kanka, ya zanto ka daina sabo, kana shan taba, kana zina, kana caca, kana liwafi, kana kisan rai, kana sabo da dama, abubuwa da dama, kana alghushu, kana sata, ka roki Allah ya taimake ka a kan kanka, ya zanto ka daina waɗannan miyagun ayyuka, kai ma ɗin nan kai jihadi. Ba wai lallai sai ka dauki makami ba, saboda idan baka da dukiyar da zaka bada, annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya nuna mana hanyar da zaka yi makanka sadaka, yace ta kuffu sharraka anin nas, ka hana wa mutane samun sharrinka, to ka samu sadaka. Ashe kenan jihadi ba sai ka dauki makami ba. Misali, tunda yanzu misali ai ba ma jiharin yanzu, a yanzu wa in kana hukuncin shi nan, amma a aiwace a aikace babu shi. Don haka sai kowanne daga cikin mu ya koma ya gyara kansa, ya yaki kansa akan banna. A lokacin da ka gyara kanka din nan, to kai ma ka shiga cikin sahu waɗanda yake za a kira ka sahun mujahidai. Amma lokacin da zaka ci gaba da shan giyanka, kana luwaɗinka, kana cacanka, kana zinanka, kana kazanka, to sannan kuma kai tunanin cewa kai dinnan wani mutum ne na Allah ko kana neman yardan Allah da irin waɗannan ayyuka anya kuwa ba yaudaran kan kake ba bawan Allah to Allah muke roƙo subhanahu wataala ya mana taimako ya dakatar da mu wannan bauta da muke yi Allah muke roƙo ya bamu juriya da tsayuwa akan cikin wannan azumi sannan kuma ya sanya mu daga cikin waɗanda in mun yi bautan Allah subhanahu wataala zai ansa za mu rasa aya ana insha Allah fili ne kuma na tambayoyi kamar yadda aka saba akwai tambayoyi kamar haka wannan mai tambaya yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh na'am to akwai taimako da dama ana nema kuma an saba don haka sai a taimaka don girman Allah subhanahu wataala kada ai kasa a gwiwa za a kewaye abinda kake da shi ka bada sai kai tawassuli da shi a cikin neman bukatunmu na alkhairi gaba daya malai ce don Allah malam ina son a dada don Allah ina neman karin bayanin aya da ke take cikin suratul an'am Allah subhanahu wataala yana cewa bismillahir rahmanir rahim ثمانيه ازواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل أذكرين حرم ام الانثيين اما اشتملت عليه ارحام الانثيين حرزوكما عند يكي تشوا ومن الابل اثنين ومن البقر اثنين قل أذكرين حرم ام الانثيين اما اشتملت عليه ارحام الانثيين واتو ابيند ايه نان تكي نبي مشركان قريشاوا sun kasance sun ware wasu nau'o'i daga cikin dabbobi sun haramta a ci sannan suka ware wasu nau'o'i daga cikin dabbobi suka ce halali ne a ci irin waɗannan dabbobi to sai Allah subhanahu wataala ya maida musu da martani yace samaniyata azwaj auratayya ne jinsi ne guda takwas Allah ya halatta maku idan ko ba su ba sai abinda hadisi yazo da halaccin sa amma ku dan kashin kanku ku ba za ku iya zuwa ku halatta ma kanku wani abu ba sannan ku haramta ma kanku wani abu ba sai Allah subhanahu wataala ya fara musu bayani min adhan ithnai daga cikin raguna akwai guda biyu rago da kuma tinkiya halali ne mutum musulmi ya yanka ya ci sannan wa min alma'z ithnai sannan daga cikin tumakai da tinkiya da bunsuru su ma halali ne mutum musulmi ya ci kaga an samu guda hudu kenan kasa kadan sai ce wa min al ibl ithnai daga cikin raquma kuma akwai jinsi guda biyu da raquma da raqumi halali ne mutum musulmi ya ci kaga an ka hada da wadancan guda hudu an samu jinsi guda nawa kenan guda shida sanai ce wa min al baqar ithnai daga cikin shanu kuma an halatta ma mutum musulmi ya yanka guda biyu da saniya da kuma sa ya halatta mutum ya ci kaga jumla an samu guda nawa kenan an samu guda takwas to shi sai Allah ya ce samaniyata azwaj min adhan ithnain wa min alma'z ithnain qul adh-dhakarain harrama am al-unthayain ka tambaye su shin mazaje ne guda biyu aka haramta daga cikin waɗannan koko mata ye guda biyu amma istamalat alayhi arhamul unthayain koko a'a abinda mahaifar waɗannan dabbobin mata guda biyu suka kunsa su ne aka haramta da Allah ku ba mu labarin wani ilimi in kun kasance ko kun kunshi wannan ilimi to wannan shine abin da ayan take nufi a takaice na'am mai tambaya ta gaba ayati assalamu alaikum malam ya kafaran azumin wanda yake tukin mota yayi sanadiyar mutuwan mutane guda uku to wannan akwai ra'ayoyi na malamai shin idan mutum ya kashe mutum sama da daya zai kowane mutum da yayi wato da ya sanadiyan salwantansa zai yi azumi 60 kenan akwai daga cikin malamai waɗanda suke da wannan tunani suka ce saboda kowace rai an tattalan mata azumi guda 60 a don haka da mutum zai nike mutum guda 10 misali a lokaci daya ko ko a'a ya kashe mutum 10 to zai yi azumi 60 sau 10 kaga azumi nawa kenan 600 to 600 kaga kusan shekara ma biyu kenan zai kasance cikin azumi an fahimta wasu kuma daga cikin malamai suka ce a'a
idan mutun ya kashe mutun sama da daya ya zanto a lokaci daya to wannan zai yi kafaran azumi guda daya ne kawai ma'ana shine 60 kwanuka 60 wata biyu saboda yuridu Allahu bikum al-yusr wa la yuridu bikum al-usr Allah subhanahu wata'ala yana nufin ku da sauki ne ba yana nufin ya tsawala muku bane ana fahimta amma sai dai idan ya kashe mutum ne a lokuta mabambanta to wannan shine kowane kuma mutum zai yi masa azumin sa misali kamar a ce yau ba muna asabar ba yau ya kashe mutum da ya kashe mutum yau gobe lahadi sai ya sake zuwa ya kashe wani jibi litinin sai ya sake zuwa ya kashe wani gata talata ya sake zuwa ya kashe wani abin nan citta laraba ya sake zuwa ya kashe wani mun samu mutum guda nawa to kowane mutum daga cikin waɗannan zai hada ya masa azumin sa ainihin 60-60 har guda biyar idan a lokaci ne mabambanta amma in a lokaci ɗaya ne to wannan zai yi azumi ne na kafara guda ɗaya wallahu a'lam bai tambaya ta ƙarshe ce assalamu alaikum Allah ya ƙara wa malam lafiya ina taya ka murna akan appointment da ka samu Allah ya taya ka riko malam ga tambaya na zan iya brush da azumi a bakina to malikiya ba su halatta mutum yayi broshi irin namu ba misali abinda ake kiran shi ma'ajunul asnan wato brush and maklin malikiya ba su halatta a yi ba amma akwai wasu mazhabobi kamar auri imamu shafi'i rahmatullahi alai ya halatta yin asuwaki dukkanin yini to sai malamai suka yi kiyasin asuwaki da broshi akwai wani littafi na shekul azhar wanda ya rasu ali jabil haq rahmatullahi alai suna littafin bayanun linnas ya yi bayanin cewa babu laifi mai azumi ya yi broshi da rana matukar ya amincewa cewa ruwan makilin din nan ba zai surare ya shige masa makoshinsa ba ina fata muna fahimta don haka wanda ya ce maka ba zai halatta ba ya takaita ne ga ainihin masaba ta malikiya wanda kuma ya ce maka ya halatta ya dauki fatawoyi ne na wasu ainihin ra'ayi na malamai don haka babu laifi idan har wannan dandanan almiskin yana damun ka a bakinka misali babu laifi kana iya zuwa ka sa makilin ɗinka da brush ka yi broshi matukan ka aminta da cewa wannan ruwa ba zai sirare ya wuce ba ina fata mun fahimta to za mu dafa aya nan insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ka yafe mana wannan bauta da muke ciki Allah ka sanya mu daga cikin waɗanda za a yanta ya Allah ka ba mu lafiyar da za mu iya tsayuwa kuma mu yi karatu a cikin wannan azumi abinda ba za mu iya ba Allah ka iya mana wanda muke iyawa Allah ka huwace mana waɗanda ba shi ya yi mayawa a cikinmu Allah ka ba su yadda za su biya ya Allah waɗanda ba su da matsuguna Allah ka ba su matsuguna mata da suke akan gwiwa Allah ka sauke su lafiya waɗanda suke cikin tsanani Allah ka yaye masu ya Allah ka ba mu damina mai albarka makiyaya da manoma a cikinmu Allah ka yi musu albarka cikin kasuwancinsu ƴan kasuwa da suke kawo kasuwanci domin sauwaƙa wa mutane ya Allah ka yi musu albarka a cikin kasuwancinsu waɗanda suke tashin-tashina a wannan ƙasa Allah ka shirye su shirin addini matuƙar masu shiriwa ne idan ba masu shiriwa ba ne ya Allah ka yi musu abin da ya dace da su Allah ka bai wa shugaban ƙasar nan namu lafiya ya Allah ka sa ya ƙare mulkin nan lafiya ya Allah ka taimake shi akan yin daidai ka taimake shi akan bin daidai ka taimake shi akan tafiya kan daidai sannan ka haɗa shi da mutane na daidai duk waɗanda suke ma gwamnatin nan zagon ƙasa ya Allah ka shirye su idan masu shiriwa ne idan ba masu shiriwa bane Allah ka kama su kamo irin na Adawa da Samudawa don mutumin da yake da hannu wurin jefa talaka cikin bala'i da ake ciki a wannan ƙasa Allah ka shirye shi in mai shiriwa ne idan ba zai shiri ba Allah ka yi mana maganin sa don mutumin da ya hura mana wuta Allah ka hura masa wanda ya fitine mu Allah ka fitine shi wanda ya addabe mu Allah ka addabe shi wanda ya nemi ganin bayan mu Allah ka shagaltar da shi da abin da ba wanda zai yaye masa in ba kai ba Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين